Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba 27 ga watan Satumba shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai.
To Murtala, jakadan Faransa a Niger ya bar kasar da sanyin safe yau Laraba kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta ba da umarnin a kore shi. Kungiyoyin ma'aikata ne mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai ba ta gani amma ku mai zuwa domin nuna ada da matsalar tsadar rayuwa. Haka kuma za a cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga makarantu da su kare yara ga illolin da ke tattare da shan taba sigari.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da ake bikin maulidin annabi a fadin Najeriya ko kuma a fadin duniya, malama addinin musulunci a arewa maso gabashin Najeriya na amfani da damar bikin domin kira ga zaman lafiya musamman tsakanin matasa.
Tashin hankali ba inda zai kai mu. An gani tashin hankali ya hana mu noma, ya hana mu karatu, shi ya kawo tsadan abinci tunda ba a noma.
Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta bayyana damuwa kan halin da masu lalurar kwakwalwa sama da miliyan 2 suke ciki a kasar Ghana.
Yuki yanzu yanda ake shaye-shaye da sauransu, wani kuma na nan lamari na talauci, wani na nan lamari na family problems, wani na nan lamari na zamantakewa tsakanin namiji da na mace.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a yi shirin mu na arewa a yau da Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa, wanda zai duba yadda sana'o'in hannu ke taimakawa matasa wajen dogaro da kai. Haka kuma za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyi da kuke aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama ga dan mutan Gumel da kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Jakadan Faransa a Niger ya bar kasar da sanyin safiyar Laraban nan kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta ba da umarnin kore shi. Kuma kwanaki bayan da shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya ce za a janye jami'an diplomasiyyar tare da janye sojojin Faransa. Dangantaka tsakanin Niger da Faransa tsohuwar mulkin mallaka wadda ta kasance da rundunar soja a kasar don taimakawa yaki da ikirarin masu jihadi ya wargaje tun bayan da hafsoshin sojojin kasar suka kwace mulki a Yamai a watan Yuli. Majalisar mulkin sojan dai ta umarci da kadan Faransa Sylvain Itaid da ya fice daga kasar cikin sa'o'i 48 a ƙarshen watan Agusta a matsayin martani ga abin da suka bayyana matsayin matakin da Faransa ta ɗauka wanda ya saba wa muradin Niger. Da farko Faransa ta yi watsi da wannan umarni inda ta tsaya kan matsayinta na cewa gwamnatin mulkin soja ba ta bisa doka, tana mai ikirarin mai amaido da zababban shugaban kasar Mohamed Bazoum wanda aka hambar a juyin mulkin watan Yuli. Amma Macron ya sanar a ranar Lahadin da ta gabata cewa jakadan zai koma birnin Paris kuma sojojin Faransa za su fice. Kungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai ba ta gani a mako mai zuwa domin nuna ada da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada kamar yadda shugabannin kungiyar suka bayyana a ranar Talata. Kungiyoyin da sun yi ta tursasa wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi wanda yake sauƙaƙa farashin man fetur amma yana kwashe kuɗaɗen gwamnati masu yawa. Farashin da suka yi tashin gwauran zabo ciki har da farashin abinci da sufuri da kuma wutar lantarki, yayin da galibin 'yan kasuwa da maginanta ke dogaro da injinan janareto masu amfani da man fetur wajen samun wutar lantarki. Kungiyar kwadago ta NLC da kungiyar cinikayya ta TUN da ke zaman manyan kungiyoyin kwadago sun ce za su fara yajin aiki a ranar 3 ga watan Oktoba. A yau Laraba, Rasha ta zargi Amurka da Birtaniya da taimakawa Ukraine wajen kai hari a makon da ya gabata kan hedikwatar rundunar sojan ruwan Bahar Rum a yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Rasha, Maria Zakharova, ta faɗa a wani taron manema labarai cewa an shirya taron tun farko ta hanyar amfani da hanyoyin leƙen asiri na ƙasashen yamma da tauraron ɗan adam na NATO da kuma jiragen leƙen asiri. Zakaroba ya kuma ce jami'in leken asirin Amurka da na Burtaniya sun taimaka wajen daidaita makami mai linzamin.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Yau ne al'ummar musulmai a faɗin duniya suke gudanar da bikin Maulidi na wannan shekara, ranar tunawa da haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da yake dai wani bangare na musulman na ikirarin sahihancin, wato na inkarin sahihancin bikin na Maulidi, ana amfani da bikin domin bayyana tarihi da halayen manzo sallallahu alaihi wa sallam tare da karfafa koyi da su. Wakilin mu a Maiduguri dake arewa maso gabashin Najeriya, Haruna Dauda Biyu, ya ce ana amfani da damar Maulidin domin karfafa zaman lafiya musamman a yankin da ya fama da kalubalen tashe-tashe hankali na kungiyar Boko Haram.
Dangane da muhimmancin wannan rana dai, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da kudin kwana guda a dukkanin jihohin da ke fadin gasar baki daya don baya wadda na musulmai dama su gudanar da bukukuwan su a duk inda suke. Haka ma wurin wannan bukukuwa ya gudana zawiyar Madina su da kuma ya samu halartar manyan baki hada daga jihohi da kananan hukumomi da ke fadin kasar da kuma wasu makabzan kasashe kamar Nijar da Chad da Senegal da Ghana da dai wasu kasashe. Da dukkanin su halarci zawiyar Abdul Fatah na ganin cewa an gudanar da wannan biki tare da su. Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatah shine shugaban zawiyar da ya nuna muhimmancin wannan taro, ya kuma kira ga matasan kasar nan kamar haka.
Kuma yadda aka sani, mafi yawan garuruka ko kasashe yau za a zauna ana ta taniya da karatun Qur'ani da zikiri da sauransu, saboda duniyar mu ai koyi da shi, samarin mu su koyi zama da musulmi da wanda ba musulmi ba a guri daya, kowa da bambancin addininsa amma a zauna lafiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna. Saboda haka samari su mai da hankali su tsaya su koyi addinin na farko, tukunna kuma su yi shi kamar yadda aka ce ai, ba su yi shi san ransu ba. Zaman lafiya shine mafita ga duk al'umma, ko kuma duk al'umman mu a duk inda ake tashin hankali. Tashin hankali ba inda zai kai mu. An gani tashin hankali ya hana mu noma, ya hana mu karatu, shi ya kawo tsadan abinci tunda ba a noma. Makota da makota suna fada, to yanzu can inda ake ta kashe-kashen, wannan su fito su kashe wannan, wayannan su fito su sace wayannan, ba musulunci bane.
To ko me mutanen da suka zo da wasu kasashe suka kuma zaci wannan taron ke cewa
Muhammad Abdulkadir Muhammad min Sudan. Awalan insha Allah yani bi barakat hada al-mawlid nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa an Sudan ayana ruku albarkacin wannan taro da aka yi albarkacin haifuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yi wa kasar Sudan wannan bala'i da yake damunta na fitincinu, haka zalika dukkan kasashen musulmai Allah ya yi musu bala'i da suke fuskanta.
Dai sunana Malam Usman ne, na fito daga jihar Jifa, daga Jifa Nijar. Insha Allah an zo lafiya a zauna lafiya a yi Maulidi lafiya, kowa ya haƙuri da juna, ba bayan haka sai an yi haƙuri. Abun da ka gani wanda bai maka ba duka a yi haƙuri, mutum kar ya duba kanshi shi wani abu ne, daga inda ka tashi ka bar komai naka a can.
Wasu al'umma kenan da suka zo daga wasu kasashe daga kuma halarci taron Maulidi a garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku kuma iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu ga Sarfilu ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Sojan Amurka nan da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa bisa ka'ida ba a watan Yuli, yana hannun Amurka a cewar jami'an Amurka a yau Laraba. Tambar Koriya ta Arewa ta ce ta kori Travis ne bayan kammala bincikensa na ƙarshe. Sojojin Koriya ta Arewa ne suka kama shi a watan Yuli bayan da ya kutsa cikin iyakar Koriya ta Arewa da ke da ƙarfin soja. Travis yana fuskantar yiwuwar za a iya korarsa daga rundunar sojan Amurka lokacin da ya koma sansaninsa da ke Fort Bliss na jihar Texas, bayan ya shafa lokaci a gidan yara na Koriya ta Kudu bisa zargin cin zarafi. A ranar 17 ga watan Yuli ne zai hau jirgi zuwa Amurka lokacin da ya silale daga filin tashi da saukar jiragen sama, ya shiga cikin masu yawon bude ido na farar hula kan iyakar Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. sojojin Koriya ta Arewa ne suka dauki Travis a bakin yankin tsaro na hadin gwiwa in ji KCNA lokacin da sojojin ke sanye da kayan aiki da gangan ya kutsa cikin yankin dake bangaren DPRK tsakanin ɗakin hulɗar sojojin TPRK da Amurka da kuma ban ɗakin jami'an tsaro Da hukumar lafiya ta duniya ta yi ikirarin makarantu ta yi kira ga makarantu da su kare yara daga illolin da ke tattare da shan taba sigari ta hanyar samar da wuraren da ba a shan taba sigari a makarantun su taba na kashe mutane fiye da miliyan 8 a kowace shekara akasari a kasashe masu karamin karfi da matsakaita waɗanda ke da kashi 80 cikin 100 na masu shan taba a duniya miliyan 1.3 hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya Ta bayar da rahoton kusan rabin yaran duniya na shakar iska da hayakin taba ya gurbata kuma kimanin yara 51 ne ke mutuwa a kowace shekara sakamakon cututtuka da suka shafi shan taba sigari Daga ƙarshe yau Laraba ne gwamnatin ƙasar China ta zargi jam'iyya mai mulki ta Taiwan da neman yancin cin gashin kai kwana guda bayan da shugaban tsibirin mai cin gashin kansa yayi kira da ƙasar Australia ta goyi bayan shiga yarjejeniyar cin yankin Kakakin ofishin kula da harkokin Taiwan na ƙasar China, Zhu Pengliang, ya bayyana cewa an gudanar da atisayen soja na baya-bayan nan a kusa da yankin Taiwan domin yaƙi da girman kai na sojojin 'yan awaren Taiwan. China ta yi ƙirarin cewa tsibirin Taiwan mai tazarar kilomita 160 daga gabar tekun gabashinta a matsayin yankinta.
Karfi Muhashin Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu alƙaluman hukumar lafiya ta duniya WHO sun bayyana cewa akwai masu lalurar taɓin hankali kusan miliyan 2,400 a ƙasar Ghana. A cikin wani rahoton da ta fitar kuma WHO ta bayyana damuwa kan halin da waɗannan mutanen suke ciki kamar yadda wakiliyarmu Hawwa Sadu ta aika mana ƙarin bayani.
Yayin da muka kai ziyara a manya da kananan titunan birnin Accra kuwa ko shakka babu yawan masu lalurar kwakwalwa da ke sintiri a manyan tituna musamman karkashin gadar Kwame Nkrumah ya karu sosai wasu daga cikin su suna yawo tsirara wasu kuma suna shan ruwan kwasa su rayu da abincin da suke sinta a kasa wasu kuma suna dauke da kaya da suka sinci daga shara wani magidanci mazauni babban titin anguwar Nima Malam Abdulbasit ya bayyana fargaba da suke da shi dangane da masu lalurar kwakwalwa da suka mamaye unguwar
gaskiya wannan rayuwa da ake da makwatai cikin wangan guwa namu ba abu ne mai alkhairi ba saboda muna da yara da dama da suke tafiya cikin community mun nan da makwatan nan in suka tashi kowane lokaci akwai wayan su ba su da matsala su sun shigo maka neman abinci ne da wayan su ababa wayan su kuma da abun ya tashi su da yara guje-guje cikin unguwa ya bar unguwan mu da muke ciki ba mu da peace of mind da shi muna kiran security agencies ma su duba da wayannan makwatan nan inda suke rayuwa gidajen mutane da ainihin verandas na mutanen nan a kokarta a nemi musu wuriyar su a kai su wurin nan da zai bari unguwannin mu nan mu samu sarari bamu da wani fargaba
Professor Kasalu wakilin hukumar lafiya ta duniya a Ghana ya bayyana fargaban sa game da wannan lamarin inda yace
We have the council that we are working with
Muna da majalisa da muke aiki da ita muna da kungiyoyin farar hula da muke aiki da su kowanne suna bayar da gudunmuwa sai da za a wannan shiri da sauran tsare-tsare da za su zo su ci gaba da daurewa amma da gaske dukkanin mu har da kafofin watsa labarai muna da bukatar bada gudunmuwa na gargadi ga jama'a kamar yadda muka yi lokacin shelar maganin haihuwa da rigakafi
vaccination
Abdulrahim Salisu Ango babban masanin ilimin halayyar dan adam daga babban asibitin Kwalebu dake nan birnin Accra ya ce alamun larurar kwakwalwa yana da yawa wani yana cikin jininsa wani yana faruwa saboda shiga wani halin kunci wasu kuma shaye-shaye duk yana haifar da lalurar kwakwalwa
abai ba da dama suna iya su contribute cikin lamari na batun mental illness wani na nan kamar yadda muka saba fadi cikin jini ne wani kuma nashi yana amfani game da yake zamantakewa shi da mutane koko dabi'un shi koko yanda yake rayuwa kamar misali yuki yanzu yanda yake shaye-shaye da sauransu wani kuma na nan lamari na talauci wani na nan lamari na family problems sanin tunanin lamari na zamantakewa tsakanin namiji da namace wayannan duka suna contribute ci gaban wato mental illnesses.
Salus Angu ya kara da cewa matakan gwamnati baya kai ko ina saboda gidajen masu lalurar kokorwa ba shi da yawa sannan babu kwararrun likitocin kokolwa
matakin da gwamnati ke dauka bai kai ko ina don saboda ya kamata akwai infrastructures da dama a cikin garin nan wanda yake zai iya house wato ainihin wanda yake sura da ciwo na kokolwa bayan haka kuma a samu professionals da training su sosai domin saboda yanzu lamari ne na global wato crisis tun ka koya abu ka zama professional amma kudin da ake baka misali in ba ne kai committed ba ba da ka iya kai aiki da ake bukatar kai ba muna ana lack wato professionals a cikin wannan gari namu na Ghana
abushin hukumar lafiya ta duniya WHO a Ghana dai ta bayyana cewa gagarumin kalubale shine rashin bayar da kulawa ga masu lalurar kokolwar a kasar Ghana sannan za ta inganta tsarin haɗin gwiwa da gwamnatin Ghana domin kula da lafiyar masu lalurar kokolwar hawa Abdul Karim Yankwaniya mun amurka daga Accra Ghana.
Ana iya jin wannan rahoton a kodayaushe da kuma dukkan rahotannin da muke kawo muku a shafukanmu na internet abiyoyi.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na arewa a yau wanda ya nazari kan sana'o'in hannu da yadda suke taimakawa matasa wajen dogaro da kai a Najeriya.
Domin farewa da harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau masu raro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki tarbiyya tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba yadda sana'o'in hannu da sauran ayyukan dogaro da kai a yankin Arewa kan taimaka matasa kai har ma da dattawa wajen rabuwa da zaman kashe wando. Koyon kira saka sassaka zuwa aikin kafinta da sauransu na da ganyoyin da ko matasa ba su samu aikin gwamnati ba za su samu yanda za su gudanar da rayuwa har ma da taimakawa sauran dangi.
Sunana Muhammad Abbati NBT National Board for Technical Education wato director ne da yake lura da sana'o'in hannu da yanda za a dabbaka su a inganta su. Dukkan wanda ya koyi sana'ar hannu misali ko kafinta ko fulamba ko electrician zaka ga iya warsa ba za ka iya ganiya ba sai ka bashi yayi saboda in sai ka gode mutum kaga zai iya bata maka amma idan da manhaja zai zamana cewa ai in mutum ya gama ma an san matsayin sa ya iya sosai ne a madaidaicin iya ne saboda in zaka bashi aiki ka san cewa a zai iya ko ba zai iya ba kafin ka bashi aikin.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe
Kungiyar Ingausa da kan koyar da sana'ar fasaha ta amfani da harshen Hausa da akan gwama da Turanci don fahimtar da waɗanda bokon su bai nisa ba ta koya matasa sana'a har ma suka zama masu daukar aiki. Injina Mustapha Haboringim da ke jagorantar kungiyar ya ce nasarar da suka cimma na da yawan gaske.
Wato gudunmawa ba kaɗan ba saboda lokacin da muka fara koyar da wannan sana'o'in dogaro da kai mun tashi samun kalubale daga wasu manya a cikin al'umma cewa wannan abin namu ba zai samu karɓuwa ba a wajen gwamnati saboda harshen uwa muke koyar da dogaro da kai na kimiyya da fasaha ana nuna mana kamar ana karya mana gwiwa. To amma shi wannan bawan Allah Professor Idris Muhammad Bagaje shi ya janyo mu a jiki nuna mana cewa wannan hanya ce da kasashen da suka ci gaba na duniya yanzu ita suka biyo ta koyar kimiyya da fasaha da harshen uwa kuma duk wani hanya ta inclusivity duk abin da za a iya kaddoni shi da za a iya karyawa da a koyi kimiyya da fasaha dan a dogara da kai to wata hanya ce da a duniya ake karbata dan haka shi ma ya janyo mu cikin NBTE ya nuna mana muhimmancin mu sannan kuma ya kara mana karfin gwiwa har ma suka ga yace mu cikin wannan network na SASNET cewa lallai guri ne da za mu kara shigowa dan mu haɗu da sauran mutanen da za su daga sauran kasashen Africa wanda za su kara tabbatar mana da cewa abinda muke yi yanzu a Ingausa duk duniya shi ake a ci gaba kuma za a ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ma ko mu koma mu ƙara wa waɗanda muke koyawa ƙarfin gwiwa cewa wannan sana'ar dogaro da kan da suke yi ko da mutum yana jami'a ne ya tabbatar da cewa yana koyon sana'o'in dogaro da kai dan ya zama to bai gama jami'a ya zo ya zama wa mutane alaƙaƙai ko ya zo ya rasa aikin yi ko wasu ma kaga har sun zama ɗan ƙwaya saboda tsabar frustration da rashin aikin yi to sai ya zama to idan mutum yana ma jami'a ne ya yi dual qualification kamar yadda shi bisa bugaje yake fada. To an kana jami'a ma kai zaman to kana zuwa makaranta sannan kuma kana zuwa guraren sana'o'in dogaro da kai na vocational training. Da zaman to kana da wata baiwa da bayan wancin da kake na theory kuma kana da wata baiwa da zaka iya sana'a ta dogaro da kai da ita. Sai zaman to in baka samu aikin gwamnati ba zaka yi tsayawa ka dogara da kanka har ma ka samu wa da wasu aiki wanda in aikin gwamnati kake yi ba lallai har ka gama ma ka samu ka iya samu wani aiki ba. Amma in sana'ar dogaro da kai kake yi zaka iya lokacin da ka fara kamar mu yanzu a Engausa mun a cikin shekara uku kawai mun yayi matasa sun fi 3,000 maza da mata almajirai da masu bukata ta musamman da sauransu wanda a cikin su yanzu akwai wanda ya dau mutum 20 aiki sati biyar kawai ya zo yi course wanda aka koya masa abin da bai bus installation din solar CCTV da electrical wiring ba yanzu ya koma gida da shi kadai ne da karin shi ke sana'ar amma yanzu ya dau mutum 20 aiki a cikin sati biyar kawai da ya zo ya koyi wannan sana'ar to wannan ne yasa shi kanshi professor Bugaje yake kara janyo Engausa a jiki kuma yake kara samu a cikin system din dan mai filin amon cewa abinda muke yi shi yanzu duniya ta karba kuma shine hanyar mafita a rayuwa.
Shirin Arewa yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya.
Shirin sunana Jazile Hashim Gofa Jamiji daga kungiyar masu koyar da sana'o'i. Ara sa mutane kwarin guya a zuciya yanda za a je a dada koya mutane sana'o'i mu especially mata da suke a gida da suke yin sana'o'i yanda za su dinga yin ta a tsari a ilimince kuma sannan a jiddike komai ka san nawa za ka saka ya za ka saya kaza zai zama kaza ba kawai yanda ake yin sana'o'i a da kawai haka na gani haka naga ana yi ba yanzu duk abin da za ka yi ka san a is a misali in ka sa a a zai ba zai baka abin da kake so ba saboda haka komai ana yin shi ne a tsari da duk sana'o'in mu na da ana kokarin azamanantar da su a kuma saka su a gurbin da ya kamata a saka su yanda duk abin da aka yi an san size an san with quality da quantity na abin da aka yi saboda haka muna godiya ga wanda suka asafa wannan gaskiya alhamdulillah.
Hakanan su ma 'yan kasuwar Fantika da kan hada kaya ta hanyar fasaha a Kaduna sun zama babban fagen samun kudin shiga. Malam Suleiman Shehu ke jagorantar kasuwar da bayyana cimma gagarumar nasarar yaki da talauci.
Ina za a haɓaka koyar da yara sana'a kuma wurin da nake shugabanta wuri ne wanda dama tun da aka kirkire shi wuri ne da yake koyarwa da yara sana'a dan tun kamar shekara 50 da ta wuce da kirkiren wannan wurin sana'o'i kawai muke koyawa yara har tun ana yin ta local har ta zo yanzu ta fara zama ta zama ta zamani gashi yanzu har Allah ya sa mun shiga da taimakon babanmu Professor Idris Bugaje mun shiga ya zama na ba ma yara su zo kawai su koyi sana'a ba har makarantu ba suna kawo mana mutane daliban su zo su kalli abun a zahiri na inda suka karanta shi a rubuce kaga kaman dalibai da suke daga Kaduna Polytechnic na Nuba Mali da sauran makarantu suna kawo mana daliban su wadanda suka karantar da su domin su zo su training a wurin mu kaga ba karamin cigaba bane saboda in ka lura mu baran magana akan wurin da na sani Najeriya idan ka je makaranta ka samu ka gama ka rike takardun zaka ga mutane aiki za su yi tsuwa ne ma kuma gashi babu aiki amma da irin wannan kungiyoyi da ake kafawa wadanda za su waye da kan mutane su nuna musu muhimmancin sana'a hannu to kaga mutum ya je makaranta ma ya samu ilimi ya yake jahilci sai ya dawo ya zo ya kama sana'a wace sana'a ne ita za ta ciyar da shi gaba dan ya tsaya ya ce sai ya samu aikin gwamnati yanzu babu aikin gwamnati wadanda suke ciki ma sun yawa gaskiyar al'amari a ma'aikatan mu wurin da muke koyar da sana'a samun ma ma'aikata koko makarantar da suke yayi dalibai waɗanda suke da sana'a hannu irin mu zai yana da wahala saboda a gurin da nake shugabanta akwai wurare na koyar da sana'a in ce maka shago ko wurare sun kai guda 4,000 wanda duk wanda ka je gurin mutum ɗaya zaka samu karanci yana da mutum biyar da yake koyarwa wanda mutum biyar din nan daga kafin shekara sun yi aikin za su iya yi su in ka buga mutum biyar so 4,000 wajen kusan 20 wani ba karamin makaranta ba ce take yayin irin waɗannan mutanen masu sana'a hannu a shekara kuma sannan abin da yake ban sha'awa shine kowace makaranta ka je sai ka bada kuɗi sannan za a koya maka amma mu idan ka zo wurin mu mu ma muke taimakon ka idan yaro baban shi ba yi da halin da zai kai shi makaranta idan aka kawo shi koyon sana'a a wurin mu muna daukan shi mu sashi a makaranta ya je yana karatu sannan ya dawo yana koyon sana'a sai ka ga mutum ya gama primary ya je secondary ya tafi ma har da gaba da primary secondary kuma sannan ga sana'a shi ya riki da yawa in suka je suka ga makaranta in ka ce musu ma ga aikin gwamnati sai ce a'a sai su dawo su zauna ci gaba da sana'a su in ka zo wurin da nake shugabanta zaka samu dan jami'a wanda ya gama jami'a wanda ma yana wata sana'a ko yana aikin gwamnati a wani wuri amma in ka zo da yamma zaka same shi ya dawo yana yin sana'a shi domin sana'a kamar inda mai gidan mai ke cewa skills not degree saboda haka in kana da degree ka hannu to ka zo ka koyi sana'a dan ka rike shi kadai wani lokacin sai a hankali
masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa a yau na wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da mai kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salaka sai fa ku himmatu
to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ko ka aika mana ta email
Sabonmu na farko a yau naku ne Alhaji Umar Forever Gashuwa Zahara da Khadija matan Ali Rakkan na Gashuwa sai Shehu Adamu Rajab sai Bala na Yashi Lafaji a jihar Kogin Najeriya kuka ce salam VOA Hausa muna taya musulmin duniya murnar ranar Maulidi na farin cikin zagayewar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara wa annabi daraja a ƙarshe kuka ce muna kira ga shugabanninmu na Najeriya a dukkan matakai da fikoyi da halayen manzon Allah kida da amincin Allah ya tabbata a gare shi wajen shugabancin al'umma kuma samu sauƙin kuncin rayuwar da muke fama da ita a Najeriya sako na gaba ya fito ne daga jihar Bauchi Najeriya na Yahaya Danno Azare da na mai Umar Maira da Dauda Reben Kitalago kuka ce salam VOA Hausa gaisuwa da fatan alheri ku ba mu dama mu isar da wannan sakon namu na addu'a na Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin rashin tsaro ga dai tsadar rayuwa ga satar mutane don neman kuɗin fansa ba ci ba gani da fatan Allah ya kawo mana mafita amin to amin summa amin sako na ƙarshe a yau naka ne Sani mai langalange Yalwa Yauri inda kace salam VOA Hausa kukan da hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya tare da kananan direbobin mota daga jihohin arewacin ƙasar ke yi na ƙaruwar matsalolin da manyan motoci wato tireloli masu jigilar kwantena daga Lagos zuwa sassan ƙasar ke janyowa a hanya sun yi daidai da fatan Allah ya sa kukan nasu ya shiga kunnuwan da suka dace domin ganin an ɗauki mataki akan irin waɗannan motocin masu jigilar kwantena masu sauraro sai a ci gaba da aiko mana saƙonni masu ma'ana ta hanyar da aka saba da yin rubutu mai kyau
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
to a takaice jakadan Faransa a Niger ya ba kasar da sanyin safiyar Laraban nan kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta bada umarnin koren shi kuma kwanaki bayan da shugaba Emmanuel Macron ya ce za a janye jami'in diplomasiyar tare da janye sojan Faransa dangantaka tsakanin Niger da Faransa tsoho mai mulkin mallaka wadda ta kasance da rundunar soja a kasar don taimakawa yaki da masu ikirarin jihadi ya wargaje tun bayan da hafsoshin sojan kasar suka kwace mulki a mai a watan Yuli Ƙungiyoyin ma'aikata yi mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai ba ta gani a mako mai zuwa domin nuna ada da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada kamar yadda shugabannin ƙungiyar suka bayyana a ranar Talata. Ƙungiyar da ya santarwa sawa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur. Da aka kwashe shekaru da dama ana yi wanda yake sauƙaƙa farashin man fetur din amma yana kwashe kuɗaɗen gwamnati masu yawa. A yau Laraba Rasha ta zargi Amurka da Burtaniya da taimaka wa Ukraine wajen kai hari a makon da ya gabata kan hedikwatar rundunar sojan ruwan Bahar Rum a yankin Crimea da ma Rasha ta mamaye. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha Maria Zakharova ta faɗa a wani taron manema labarai cewa an shirya wato an shirya harin tun farko ta hanyar amfani da hanyoyin leken asiri na kasashen yamma da turaren dan adam na NATO da kuma jiragen leken asiri.
To ba saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim dan mutan Gomer da ya ce ne gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni da engineer mu na yanzu David Greenberg ne Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma assalamu.